العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
أيها الزوزة مفارمة قراني يوانا رانة لحدي شاهد قوت الرجب دوني دري خد الثلاثين نبيا كن صفوفين وأيكين أبنجيج كما قسكي هذا مفارة صفة دتكي كسن أقيم غنغنو ماسيا وغمد إتا وان دسكزو أتاريه kuma lalle an haifar da fitintunu da musibu tsakanin duniyar musulmi saboda wannan magana wannan magana ita ce sifar Allah da muke cewa sifar kalamullah a cikin sifofin fi'iliya sifofin aiki na ubangiji wanda suke sifanta aikin ubangiji zamu ga wannan sifa ita ce mafi girma kuma wacce ta shamile ta mamaye dukkan sauran sifofi gonde fahimci ma'anar mai kalam kalamullah zancen Allah idan mun fassara shi da zancen Allah da Hausa saboda ba mu da kalma da tafi kama da ita a Larabci na'am a lugha kenan amma istilahin akida yawanci kalamullah tana nufin samarwar Allah wato Allah ya samar da wani shine kalamullah kuma da sannan za a fahimci haka a cikin bayanan mu a cikin agurguje a cikin wannan mintuna da muke da su guda 30 za mu yi bayani sifofin Allah tabbatattun aiki manya akwai maganar zancen Allah wato ko samuro Allah ga abubuwa da akwai maganar hikima ni takallum ni magana ko kuma ni samarwa tunda takallum anan jidda magana shi da larabci fassara shi da larabci tana nufin zance amma al-haqiqa tana nufin samarwa inda musulmi suka fahimci kalmar kalamullah dukkan musulmi bisa bin su ga littafi da sunna sun tafi akan Allah mutakallim ne mai magana ne su dai sun saba kan al'amura guda biyu na farko ni haqiqanin kalamullah zancen Allah na biyu shin zancen Allah ba shi da farko ko ko yana da farko nan ne mahallin rigima an samu rigima mai tsanani a lokacin halifofin abbasiya da kashe-kashen mutane akan wannan matsala da ake ce mata matsalar fitinar maganar Qur'ani jarrabawar Qur'ani mai jarrabawar Qur'ani fitinar Qur'ani ana nufin wasu sun ce Qur'ani abin halitta ne wasu sun ce Qur'ani ba abin halitta bane kuma wannan matsala maimakon ta zamanto matsala ta ra'ayi a zauna da juna lafiya lau sai ta zamanto fitina kuma sai malamai suka yi amfani da ita wajen neman mukami da matsayi da cimma al'amuransu na siyasa idan sarki yana da ra'ayin Qur'ani abin halitta ne sai ya kusanto da malamai masu ra'ayi irin nashi sai a ciskuna wa'anda ba masu wannan ra'ayi ba a daure su kamar inda ya faru a lokacin Mutasim lokacin da aka kamo irin su Ahmad bin Hanbal aka daure su aka wahalar da su akan sun ce Qur'ani ba abin halitta bane saboda shi na bin ra'ayin Mutazilawa a lokacin Mutawakkil kuma sai ta juya shi kuma yana bin ra'ayin ahlul hadis ma'abuta hadisi Hanbalawa karkashin jagorancin Ahmad bin Hanbal sai ya kusanto da su shi kuma ya azabtar da ayyan can ba za mu ga an yi maganganu tsakanin mutakallimin da falasifa da muka fi sani da hukama masu hikima na farko mai Mutazila suke cewa game da kalamun na zancen Allah Mutazila suna ganin zancen Allah shine Allah ya halicci sauti da harufa a cikin wani abu kamar lauhil mahfuz wanda yake mala'ika ne daga cikin manyan mala'iku wanda kowane abu da zai faru tun azal da har abada ubangiji ya rubuta a cikin sa sai Allah ya haifi wani sauti a cikin wannan mala'ika sai a samu sauti ko kuma ya haifar da sauti a cikin Jibril sai Jibril ya magana ko ya halicci sauti ga annabi sai annabi ya magana da wannan sauti kuma a jikin itace kamar itace suna ce assalamu alayka ya rasulullah tun yana saurayi zai wuce Allah yakan umarce su da yin wannan ma'ana Allah yakan halicce su ya ba su ikon yin wannan shine Allah ya halicci sauti to kamar yanda zamu ga daya daga cikin wannan Mutazila al-Kali Abdul Jabbar ne yake cewa yana cewa haqiqatul kalami al-hurufil manzuma wal aswatil muqatta'a wahakaza wahadha kama yakunu mun'aman bi ni'matin tujadu fi ghairihi wa razikan bi rizqin yujadu fi ghairihi وهكذا يكون متكلما بإيجاد الكلام في غيره كمان عند الله يكي زماني نئمتاوا da ni'imarsa da yake samurwa ga wani ko mai arzutawa da arzikin da yake samurwa ga wani hakan ne yake zama mai magana da maganar da yake samurwa cikin wani su da ka wannan shine hakikanin magana kamar yanda ya fada a muke cewa ba shardi bane mai aikin ya zauna mahallin aiki ba shardi bane sauti a ce ya fito daga ubangiji ba ma'ana sauti ya fito daga ubangiji ya magana dan ubangiji ba jiki bane kamar yanda muka gabatar ba magana kamar irin ta mace da sauti zai fito daga gare mu a magana a wajen ubangiji shine ubangiji ya halicci sauti jikin wani abu shine kawai sai wannan abin ya magana kamar lawal mafuz ko gajimare ko itaci ko mutum ne kamar annabi ko mame nazir amma asha'ira ne suke cewa to wannan magana mace da laptop da farko tana nuna mana cewa lallai magana ce ta lafazi kuma halitta ce ta Allah kuma sifa ce ta aiki in mun zo bayani zamu maganar wannan ra'ayi magana daidai yake ko ba daidai ba amma a takaice muna cewa wannan ra'ayi rabin sa daidai yake rabin sa ba daidai ba ina ne mu'tazila suka yi daidai sun yi daidai akan cewa haka ne Allah yake samar da magana amma sun yi kusuri akan cewa kalamun Allah kawai shine wannan kalamun Allah ya fi haka fadi wannan ne da kuma wasu abubuwa daban ma ash'ariya kuma su suna cewa ne sun yadda cewa kalamun Allah akwai shi Allah yana magana kuma sun yadda cewa kamar yadda mai sharhil muwaqqif yake cewa kuma zancen ubangiji fararre ne sun yadda cewa fararre ne kamar yadda mu'tazila suka yadda fararre ne sai dai su mutu ash'ariya sai suka tafi akan cewa akwai wani abu da ake cewa kalamun nafsi kamar yanda ake cewa shu'umin abu ne wanda hatta da su ash'ariya har yanzu sun kasa gane me suke so su ce alayi halin zamu kawo shi a takaice al-fadil kushji wanda yake gwarzon kare ash'ariyanci kuma babban malamin ash'ariya shahararre wanda yawanci shahararsa ma ta fita shi abul hasan ash'ari wanda ya assasa ash'ariya din kuma lalle ya amfani da falsafa wajen kare ash'ariyanci me yake cewa a cikin littafin sa sharh at-tashrih tajrid a cikin sharhin da yawa tajrid shi Kushji yake cewa inna man yuridu sigata amrin aw nahyin aw nida'in aw ikhbarin aw istikhbarin aw ghayra dhalik yajid fi nafsihi ma'ani yu'abbiru anha bil alfaz allati nusammiha bil kalam al hissi فالمعنى الذي يجده في نفسه ويدور في قلبه لا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والاصطلاحات ويقصد المتكلم وصوله في نفس السامي ليجري على موجبه هو الذي نسميه الكلام النفسي يجي إدمتي بعد أورني كوي هني كوي كرا كوي بعد لاباري كوي نين بعد لاباري كوما كم شمانا zai samu wani abu a cikin ransa da yake bayaninsa da harshensa da maganarsa wannan magana ana ce mata ne magana ta zahiri gata tana fitowa to amma ma'anar wannan abubuwan da yake faɗa da take cikin tunaninsa take jujjuya masa cikin tunani wacce tana nan koyaya ya faɗe ta ko da umarni ya faɗe ta ko da bada labari ya faɗe ta ko da hannu ya faɗe ta ko da ni wannan ma'anar da tana nan da take cikin ransa wacce akan tabbis asasin samota ne yake magana ita wannan ita ce muke cewa al-kalamun nafsi maganar rai to sai suka ce wannan maganar rai to shine abin da suke cewa sifati ta ubangiji ta zatin ubangiji ko kadimi ne da kadimancin ubangiji wato yana nan kadimi matukar tun lokacin ubangiji tun azal wanda ba shi da farko haka nan shi ma wannan ba shi da farko to suka ce kalamun nafsi wato wannan magana da ke cikin ran mutum irin wannan to ubangiji yana da irin ta ita wannan magana din tana nan ba ta gushe ba kuma ba za ta gushe ba saboda haka ita wannan sifa ce ta zati kuma kadimiya ce ba ta da farko wato wannan lafazi da yake faruwa a cikin Abu Sayyid da farare amma akwai wata ma'ana a cikin nufin Ubangiji wannan ba ta da farko kadiriya ce ba mu sani ba wannan ma'ana din shi inin mene tasawuri ko tasdiki ko kuma menene wannan a shari'a sun zo da shi kuma su kan sun kasa bayanin hakikaninsa amma muhimmi dai tunda sun ce ma'ana ce irin waccan mutum yake da ita a cikin ransa ba komai sai mu tafi akan haka mu sai mu gini akan abin da suka ce mun ji da ash'ariya suke ganin zancen ubangiji ne masu hikima suke cewa masu hikima su sun dauke hikimar su ne daga Imam Ali falasifa sun dauke wannan hikima daga zancittukan Imam Ali da imamin da suka zo bayan su daga zancittukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma suka dauka suka fassara shi daga kuma Qur'ani duk suka samu cewa ne ma'anar zancen ubangiji dan haka masu hikima sai suka ce zancen ubangiji yafi maganar da mutazila suka fada fadi kamar yadda muka ce mutazila su suka yi daidai amma kuma su ma'anar tafi fadi saboda wayannan shari'a da suka kawo wannan magana suka ce shine maganar ubangiji ba su fadi na dayan da yake samar da ita ba na biyu sun jingina masa kalamin nafsi wannan masu hikima suka kore mishi wannan domin ubangiji ba irinmu ba ne ba kwakwalwa ce da shi ba da za a ce yana da sura abu a cikin kwakwalwarsa ba nafs ce da shi ba irin tamu wacce take da wani tunani wanda da kimse shi take tunaninsa yake darsuwa a cikinta ba irin wannan ba ne ubangiji subhanahu wataala ubangiji ba shi da ilimin tasawuri da tasdiki wannan duk masu hikima sun kore masa shi ruwayin manzon Allah da imamu Ahmad bai tudun sun kore masa shi cewa babu wani abu baya wahani baya tunani baya duk gasu nan domin ba irinmu ba ne saboda ash'ariya su sun kalli mutum ne sai suka siffanta nau'in abin da yake ji suka ce shi ne irin abin da ubangiji yake ji wannan tauye ubangiji ne da kuma ba shi iyaka amma idan mun duba hukuma suka ce bayan abin da mutazila suka faɗa na samar da sauti jikin abubuwa har ina akwai wasu abu daban da ake ce musu magana domin magana wato dalala ce wato nuni ne tsakanin abin da ake so a fahimta da wanda ake so ya fahimta tana iya yiwa da hannu kamar kai wa mutum ishara da hannu cewa ya gudu ko ya zo ka ce da shi zo ko kai haka da hannunka kana kiran shi zo to duk zuwa ne zai shi ma wannan nau'i ne na kalam ko kuma mutum ya sa symbol kamar misali daga Lagos zuwa Abuja ko daga Abuja zuwa Kano zamu ga annan hanya su symbol wanda yake cewa saura kilomita kaza a jigari saura kilomita kaza to irin wannan abot din da ke hanya da yake nuna nisa shi ma magana ce amma magana ce ba ta lafazi ba so da haka magana ba ta takaita da lafazi ba kuma wannan magana ta masu hikima Qur'ani ma ita ce yazo da ita za mu ga Al-Qur'ani mai girma yana cewa falamma ataha nudiya min shatil wadil ayman bil buq'ati mubarakati min ash-shajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin magana ta lafazi kenan Allah ya kira shi a gefen wannan wuri mai albarka wuri mai daga gefen wuri mai albarka a cikin wannan farfajiya mai albarka na shuka inda take cewa ya kai ya Musa to wannan kiran da aka yi masa an halicci lafazi ne a jikin wuta ko wata ta yi magana da shi a nan magana da Musa za su ka kawo kenan amma Al-Qur'ani shin kawai wannan ne nuni da shi shine magana a ba shi kadai bane akwai magana da wahayi da nuna mu duba magana ne Al-Qur'ani yake cewa a cikin surar shura yana cewa ma kana li basharin an yakallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhi bi idhnihi ma yasha innahu alimun hakim ba zai ba Allah ya magana da wani mutum sai ta hanyar wahayi mun ga wahayi shi ne ko magana ta hanyar halitta wani abu ko ne ko ne kuma a jefa masa a zuciyarsa sai ya kimsa ma'ana din ma'anar kawai za a kimsa a jefa wa annabi a zuciyarsa sai ya bayani da ita kamar yadda hadisan kudusi suke maganar kimsa manzo ake yi ko kuma abinda ake masa game da hadisansa da yake faɗa ilhama ake masa ya ake masa ilhama ma'ana ce ake jefa masa ta ma'anar wannan abin da wahayi yake nufi ayar Qur'ani sai ya mutane bayani kuma wannan ma'anar daga Allah take dukkanin su sunan su mai magana shi yasa Allah ya ce ba zai magana da mutum ba sai ta hanyar wahayi ko ta bayan hijabi shine kimsa masa ma'ana ko kuma aiko annabi aiko annabi shi ma magana ce kalam ne sai masa izini da abin da yaso muna gani wahayi yana nufin a yi mishi ishara babu wasiƙa wato kamar a jefa masa ma'ana ko ka yi nuni da hannu kamar wannan duk sunan shi ya yi mishi wahayi ubangiji yana jefa ma'ana shine ya yi mishi wahayi mutum idan ya yi nuni da hannu shine ya yi wani wahayi kamar yadda yake a ma'anar ruga wara'i hijab kun mun gani ta bayan hijabi shine halicci wani magana a jikin wani itace ko wuta ko wani abu ko dutse sai magana da annabi to wani lokaci kuma Allah ya ambaci kalam maganarsa da cewa shine samar da abubuwa idan mun duba za mu ga Allah yana sifanta annabi Isa cewa shi kalma Allah ne annabi Isa zancen Allah ne kalamun Allah ne inna al-masihu Isa ibn Maryam rasulullah hakika masihu Isa dan Maryam alayhi salam manzon Allah ne wa kalimatuhu insha Allah nan gaba za mu yi bayanin annabi Isa a cikin musulunci nan gaba wannan bahasi ne mai girma maganganun munajatin Allah da annabi Isa maganganun shi kanshi annabi Isa kamar yadda yazo a ruwayin Ahlul Bait wannan abu ne mai muhimmanci matuka kuma Allah ya dan Allah ya tsaita lokacin za mu yi kokari mu yi bayanai kan wannan wa kalimatuhu alqaha ila maryam al-azra kalma ce wacce ya jefa maryam alayha salam wacce take kamammiyan mace ba ta taba sanin namiji ba maryam mace ce tsarkakakkiya ne tsarki daga cikin mata hudu wanda Allah bai kama su ba a cikin halittu a duniya wacce shugaban su ita ce fatima har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to maryam tana cikin wannan guda hudu wanda su ne shugabannin matan aljanna da hadijatu bintu khuwailid da maryam suna daga cikin wayannan guda hudu dan haka ita kamammiya ce tsarkakakkiya ce ba ta taba sanin dauda ta zunubi ba balan tana zune ya shafe ta wani yanzu billah maryam ta tsarkaka daga abin da shaidanu da wawayen mutane da jahilan su suke jingina mata wani lokaci mu ga sai ce kalmar sa ce da ya jefa maryam annabi Isa zancen Allah ne wani lokaci zance tana nufin hukunci da zartarwa watammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il kalma ubangiji zancen Allah kyakkyawa ya cika ga bani isra'il bima sabaru sabar juriyar da suka yi annabi Musa alayhi salam ya tsiratar da bani isra'il saboda juriyar da suka yi suka dage kan biyayya ga umarnin Allah na su hijira su bar misra a wata ayar Allah madaukaki yana cewa kamar yanzu a cikin wannan ayar da ta gabata a suratul araf ne amma wannan ayar mai zuwa wa tammat wa kazalika haqqat kalimatu rabbika allazina fasaqu annahum la yu'minun haka ne kalmar ubangiji ta tabbata akan waɗannan da suka yi fasikanci cewa ba za su imani ba wanda suke bisa sani suka kauce wa hanyar Allah suka kuma yi gaba da ita Allah baya shirar da su haka suke tabewa haka suke tabewa har su mutu sai Allah ya amfani da kalmar ubangiji mana ya zartar da hukuncin su akan su cewa ba za su imani ba wannan a cikin suratul yunus kenan 32 a cikin suratul yunus 19 muna gani walaula kalimatun sabaqat min rabbik ba dan wani hukunci na ubangiji ya riga ya gabata ba sai kira kalmar sa da hukunci laqadiya bainahum dan hukunci tsakanin su idan mun duba zamu ga dukkan wayannan ma'anoni dukkanin su sunan su kalamullah saboda haka kalamullah ya fi ma'anar da mu'tazila suka kawo fadi imam al-anawi sallam shi ma ya fassara kalamullah da me ya fassara kalamullah yana cewa ya qulu liman alayhi salam imam al-anawi sallam shi manzon Allah yana cewa ya qulu liman arada kaunuhu kun fayakun يقول لمن أراد كونه كن فيكون لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله وبنجينا تشوى da abin da yake son kasantarwa abin da yake so ya halitta kasance sai ya kasance ba tare da wani soti da yake kunkusa zuciya abin nan kunnuwa ba ba tare da wata murya da ake ji ba zancensa ubangiji madaukakin sarki aiki ne nashi da ya fare shi ya misaltar da shi sai ga mutane suna ganin sa ubangiji ya farar da shi ya aiwatar da shi sai gashi to wannan shine zancen ubangiji kalamullah fi'lun minhu ansha'ahu zancen Allah shine aikin sa da ya farar da shi dukkan duniya gaba daya dukkan wani samun ne wanda yake ba Allah ba sunan shi kalamullah zancen Allah ne kome dukkan wasu aikin ubangiji ne sai dai wani lokaci Allah yakan fifita wani kan wani sai ya fade shi da yabo domin yabo kamar yadda annabi Isa ya kira shi kalmar ubangiji ne ya raba shi da kansa domin yabansa ba don wani abu ba amma ba haka ba domin dukkan ayyuka suna kuma izuwa ga ubangiji dukkaninsu kalamun lahi ne shafin samuwa gaba ɗaya zancen Allah ne da wannan ne ya tabbata cewa ashe kenan alkur'ani mai girma bai taskace maganar ubangiji cikin magana ta lafazi ba kamar yadda bai taskace ta ba cikin magana ta aiki a ta shafi lafazi da aiki za mu ga wahayi yana ciki zartarwarsa yana ciki hukuncinsa da ya so kare yana ciki nuni da yake ilhama da yake dukkan hatta halitta da yake duk ya sa su a cikin ayyukansa da haka ne za mu ga cewa nazariya wato ra'ayi na masu hikima game da ma'anar zancen ubangiji shine daidai kuma shine daidai da Qur'ani kuma shine daidai da hadisan da suka zo daga wasiyyin annabi ahlul bait alaihim assalam amma nazariyar mu'tazila ta takaita ta fado wani bangare ne kawai amma nazariyar ash'ariyya kwata kwata ba ta yi daidai da alqur'ani ba a cikin ma'anar zancen Allah ba ta ma dace da alqur'ani ba ra'ayi ne na shi ma'abocin mazhabar ash'ariyya abul hasan ash'ari al-ibana nasa so da haka Ash'ariya sun yi kuskure guda biyu Mu'tazila sun yi kuskure ɗaya cewa zancen Allah shine kai wannan lafazi da yake halittawa a jikin abubuwa kuskuren su shine wannan amma ba haka ba daidai ne abin da suka faɗa sai dai kuskuren su shine ba shi kawai bane amma Ash'ariya su kuskuren su bine na ɗaya da suka ce kawai zancen Allah shine wannan na lafazi na biyu kuma da suka kirkiro wani abu suka kira shi zance da sunan shi al-kalamun nafsi suka sanya shi sifa ce ta zati ta ubangiji wannan su ne ra'ayoyi a takaice game da menene zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma mun ji ra'ayi daidai wanda yake shine daidai da qur'ani daidai da koyarwar manzon Allah da wasiyansa al-bait alaihim assalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin